الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الخميس شادير لوتا رمضان هجرة تدبو لكريم كل 30 لترى يدا شد 30 لديك لوتا ديار شكرا تدبو ديو لقو مشاهدك هاري أنت هنا يسكن تفسير الصورة من دالي kuma za mu ci gaba insha Allah daga aya ta 70. Waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa da dai ɗan adam yana duba ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yake masa, babu shakka da ya margoce. Wallahu khalaqakum thumma
yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila
والله خلقكم الله شيء أهل الجب ثم يتوفاكم كأنكم ألا نيكي كبرايكم ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لقشكينكم أقول أن دعيكم ما يردسوا سواء ما في كفتان شرائوا wato akwai wadanda Allah bai karbar rayuwarsu da wuri yakan bari su tsufa da kai laye alamu ba da ilmin shai'a har dai ya kai ga bayan da mutum yana da sani yana da ilimi a kai lokacin da bai san komi ba da kai laye alama ba da ilmin shai'a da kai ga mutum bai sanin abin da dacen ya riga ya san shi saboda tsufa inna Allah alimun qadir lalle Allah masani ne Allah mai iko wato abinda Allah yake tabbatar mana shine baya mantuwa wala ya tagayyaru ilmuhu kuma ilimin Allah bai canza ba kamar dan adam bai dan adam halittarsa tana canzawa ilimin sa ma yana canzawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga mana ni'imomin da ya sanya a cikin wannan aya Allah shi ya halicce mu sannan kuma muna caccanza halitta bai bar mu akan halitta guda ba bayan da kake a lokacin da aka haife ka kake har yanzu ba yanda ka zo duniya daban sannan Allah yana caccanza halittarka har aka kai lokacin da ilimin naka ma Allah ya karbi saboda haka halittarka na canzawa iliminka yana canzawa amma a ƙarshen ayar sai Allah ya ce inna Allah alimun qadir Allah masani ne sanin da ba shi da ƙarshe Allah mai iko ne saboda haka ikon Allah bai kare ba ka hada Allah da bawa ba ka hada siffar Allah tabaraka wa ta'ala da ka bawa Allah alimu bi kulli ma kana wa ma yakun duk abin da ya tabbata a da Allah ya san shi abin da zai auku a nan gaba ma Allah ya san shi Allah kadirun ala ma sha Allah ya kalli shay'a abin da Allah ya rufe zai halicce shi Allah yana iyawa babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jahilta wato yanda Allah ya sanya wannan a matsayin ni'ima gare mu haka yasa a cikin wasu ayoyi na Al-Qur'ani. Bi ma'ana ya kamata dan adam ya rika duba matsomin halittarsa zuwa ƙarshen halittarsa, saboda dan adam yana da farkon halitta yana da ƙarshen halitta. Ya sanya a suratul hajj aya ta 5 wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, wanda Allah ya fara magana daga ma zaman dan adam a mahaifa. Zaman dan adam din ma a mahaifa ba kowa yake dadewa zuwa haihuwar shi ba. Allah madaukake ya ce nuqirru fil arhami ma nasha'u, wanda muka ga dama ne ma muke barin sa a mahaifar mahaifiyarsa har a kai lokacin da za a haife shi. Wani barin sa ake, wani ba a kaiwa ga haihuwa, Allah ya riga ya kaddara adadin sa ya kare, saboda haka sai ya bari shi. Saboda haka tabbatar da kai a mahaifan ma akwai ikon Allah a kai, sai ka san ba sai kake ba, Allah ke wannan. Saboda haka Allah madaukake ya ce idan ya barka a mahaifan, ya ma barka a mahaifa ne ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci da an riga an diba. Wannan lokaci uwa ba ta da iko a kansa, uba ma ba shi da iko. Su dai suna ganin cikin, idan lokacin da Allah ya diba ya yi, sai cikin ya fito da kansa. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan idan mutum yana tuna shi, wallahi hakika zai yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya. Nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma nukhrijukum tibba, sannan mu fito da ku kuna jarirai. Thumma litabdugu ashuddakum, ana ta ba ku ƙarin girman halitta har dai ku kai lokacin da kun kosa. Mutum ya kai shekara 40, sai Allah madaukaki ya ce wa minkum man yatawaffa, daga cikin ku akwai waɗanda an karɓi rayukansu kafin su tsufa. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri, daga cikin ku akwai waɗanda ake mayar da su zuwa ga mafi ƙasƙancin rayuwa. Likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a, kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Nahl. Likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a a suratul Hajj. Amma anan suratul Nahl likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a, duk ma'anar su guda. Da can mutum yana da ilimi, amma idan tsufa ya kai tsufa sai a waye gari, Allah ya karɓi ilimin gaba ɗaya, ya zama jahili. A suratul Ghafir nan ma Allah ya bamu wannan misali, saboda ni'ima ce gare ka. Dan adam idan ya tuna farkonsa zuwa ƙarshensa, zai ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya, matuƙar yana da imani. A suratul Ghafir aya ta 67 Allah ya ce thumma yukhrijukum tibba, sa'annan Allah ya fito da ku kuna jarirai. Thumma litabdugu ashuddakum, sannan ana tare non halittar har dai ku kai mafi tsanani na halittar ku, shine kamar kun kai shekara 40. Ka duba yadda halittar take ta canzawa, baka san waye ke yi ba, kana dai gani, da kana dan yaro kana girma har dai ka kai ga balaga, da babu gemu ya fito, kana dai tafiya dai kurkura. Wace wannan Allah fa yana canza ka, yana ta aiki a jikinka, wanda ya isa kai tunanin akwai mai sarrafa al'amuranka. Amma dan adam ina ba wanda bai damu wasa ba. Allah yake sun malita kunu shuyuka, har ma dai ku kasance tsofi. Wa minkum man yatawaffa min qabl, daga cikin ku akwai wanda Allah ya karɓi rayukan su ba su kai tsufa ba. Zaka samu wani yana shekara 30 Allah ya karɓi nan, wani 20, wani 40, wani 50, wani ya kai ga shekarar tsufa din. Allah tabaraka wataala yace wa litablughu ajalan musamma wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, har dai ku kai ga ajalin da Allah ya riga ya diba. Saboda ko da ka yi tsawon rai ba ganin damarka ba ne, Allah ne ya diba shekarun da za ka yi. In za ka yi shekaru 100, Allah ne ya kaddara. Wa la'allakum ta'qilun, abinda yasa Allah ya haka wai ko ka samu hankali ku yi tunani. A suratul Rum aya ta 54 nan ma Allah ya bamu wannan misali na halittar mu. Allahu allazi khalaqakum min da'f, da farko dai halittar ku Allah ya yi ta ne daga rauni, da kana mali kaga rauni ne. Sun mace ala min ba'di da'fin quwwa, Allah ya sanya karfi ma wannan rauni, ya zaman to an samu halittar ka kana jinjiri har aka kai ga haihuwarka, akwai wannan rauni a tare da kai. Sun mace ala min ba'di quwwatin da'fa, daga baya ya ba ku karfi, daga baya kuma Allah ya sanya wani rauni a bayan wannan karfi, wa shay ba sai ga kurkura. Da ana cewa babu kamar wani ta wajen karfi, amma sai a waye gari tafiyar ma tana gagaransa, dole sai da sanda. Wa shay ba ga kurkura, يخلق الله ما يشاء الله ينا حديث ربنا ده يغداما وهو العليم القدير الله مثني ني الله ميكو ني كما ان الله يفدا في سوره النحل ان الله عليم قدير سوره الروم والله العليم القدير الله مثني ني الله ميكو to akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka cike ba mu labari shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah akwai abubuwan da ya hada su a addu'a da yake Anas ya gauna da shi saboda haka Anas ya kiyaye addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace kana yadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ba mu labari أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل الأمور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات جعل في المال ولن ينجح من أدوين أن صلى الله عليه وسلم يرقو ذي بير بوادر بير بوادر كيف يقول كان يدعو بعتير سايزبا بعتير درانبا بعتير ديانبا wannan addu'a ce kamar don Allah ya riga ya rige ta ina neman karinka ya Allah daga ruwa wal kasali da kasala wa arzalil umuri da mafi kaskancin rayuwa wa azabil kabri ina neman karinka ya Allah daga azaban kabari wa fitnatid dajjali da fitnar ad-dajjal wa fitnatil mahya wal mamat ina neman karinka game da fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa hadisi yana sahih bukhari yana babu qawlihi wa minkum man yuraddu ila ardal al umr al-imam bukhari yana fakkar wannan ayat kawo hadisin Anas bin Malik saboda Allah ya kirga ni'imar da ya ma dan adam daga cikin ku akwai wadanda an kyale su sun kai mafi kaskancin rayuwa sai kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah kada Allah ya kai shi ga wannan lokaci na mafi kaskancin rayuwa manzo Allah yana neman tsarin Allah game da haka hadisin yana sahih muslim yana babu ta'awuz min al-ajzi wal-kasl wa ghayrihi a riwaya ta imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasl ya Allah ina neman tsarin ka game da gazawa wal-kasl da kasala waljubni da tsoro sai manzo Allah ya ce walharami da tsufa kaga mai makon arzalil umur sai kawo kalmar alharam walbukhl da kuma ruwa lafazin al-imam muslim shine alharam lafazin al-imam bukhari arzalil umur yanda yazo cikin ayar alqur'ani to zaka ci tunda Allah tabaraka wataala ya kirga wadannan a matsayin ni'imomi a waɗannan ayoyi da muka karanta a bar kama da rai ka kai shekara 100 misali ita ma ai ni'ima ce amma me yasa shi kuma manzo Allah yake neman tsarin Allah kare kai wannan lokaci wannan addu'ar annabi ke sallallahu alaihi wasallam in ka tuna ai rayuwar da Allah ya ba mu annabi sa a shekara 63 ne wanda shine abin da malamai suke ba da labari masana hadisi bisa ga bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 63 kaga manzo Allah bai kai shekara 100 din ba kaga ya nuna cewa Allah ya amshi addu'ansa amma shi Allah tabaraka wa ta'ala yana mana magana ne game da ni'ima ta dan adam ni'ima ta dan adam da kuma abin da ke jikin dan adam wanda ke gwada Allah yana da iko a kansa shine yanda Allah ke caccanza halittar mutum caccanza halittar ka da Allah yake yi yana nuna cewa yana da iko a kansa da kana da ilimi daga baya Allah ya karbi da kana da kuzari daga baya Allah ya karbi shi ne yasa al-Imam an-Nawawi yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma fi'azatuhu min al-harami wal murad bihi al-isti'azatu min ar-radd ila arzal al-umr saboda lafuza guda biyu din da duk sun zo cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ina neman tsarin ka ya Allah kada a kai ni ga shekarun tsufa tuku ina neman tsarin ka ya Allah kada a kai ni ga shekarun mafi kaskanci na rayuwa yanda Allah ya siffanta irin wannan shekaru waɗannan shekarun kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da haka yace me yasa meye dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah kada ya kai ga irin waɗannan shekaru arzalil umur yanda Allah ya siffanta su. Al-Imam an-Nawawi yake sababu zalika ma fihi min al-karam, abinda yasa Annabi yake neman tsarin Allah kada ya kai wannan saboda sukurkucewar rayuwa. Mutum yana sukurkucewa ba kamar yadda aka san shi a da ba. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da kamala, in ya kai wannan shekaran la shakka wani zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da nakasa. Allah ya samu gani, saboda al'amuransa za su canza. Duk mutumin da ya kai irin waɗannan shekaru to dole sai ya zama jidali mana kusa da shi, rayuwarsa za ta sukurkuce. Bayan da aka sani ba, yanda aka santa da abubuwa a da, idan ka kai waɗannan shekaru ba haka kake ba, saboda hankalin naka shi ma ya rabu. Shi yasa Al-Imam an-Nawawi yace waqtilalil aqli, hankali ya koma kurkulle. Zaka ga mutum da basira da ilimi, amma idan aka kai waɗannan shekaru in yana magana sai ka ga yaro karami yana ci masa gyara, har ma zaka ga yara na wasa da shi, saboda an tabbata ya samu naƙasar hankali wa hawa, ya samu naƙasa hatta ta hankulansa. Kamshinka ya rabu, ɗanɗanonka ya rabu, kaifin ganinka ya rabu. Duk wani abu da Allah ya baka na abin da ake kira al-hawa a jikinka ya samu naƙasa, da ganinka, da jinka, da hankalinka, ko menene Allah tabaraka wata'ala ya rage shi. Saboda yadda kake tafiya da shekaru, Allah yana rage ma kuma halinka, saboda ya riga ya ɗiba abin da zai baka, ya kaddara, kuma Allah ba zai ƙara maka ba, ya riga ya kaddara. Wa bakti, sannan ta wajen tantance al'amura ma za ka samu idan mutum ya kai waɗannan shekaru ya samu naƙasa. Saboda haka yasa wajen masana hadisi, malaman hadisi, idan malami ya kai irin waɗannan shekaru ba a karɓan hadisin shi, ko da an karɓa to sai an faɗi aibinsa. Za a ce wani fa ya kai ga tsufa mai tsanani, tana yiwuwa yanzu al'amuran sun canza, mai yiwuwa ko kulle ne hadisin nan. Sai an faɗa saboda tsoron kada ya faɗi wata maganar da ta saba gaskiya, don yana danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta fahimta, Al-Imam an-Nawawi yace idan ka kai irin waɗannan shekaru fahimtarka tana raguwa. Wa tashwihi ba'dhu al-manzir, idan ma da kikkiawa ne kai, idan ka kai waɗannan shekaru sai an samu nakasa wajen kyautin fuskarka, ta tattare abubuwa da Allah ya baka na kyawun kira zai ya samu nakasa. Wal adadi an kaseer min al-ta'ati, abubuwan da da ka saba yi yanzu ba za ka yi su ba, inda ka saba azumi to yanzu idan ka kai waɗannan shekaru tunda halittar taka ta samu nakasa ba za ka iya. Hatta na filfilu, ƙiyamun laili da sauransu, waɗanda ka saba yi dole za a samu nakasa. Wattasahul fi ba'dihi, wasu kuma za a samu sakaci saboda gazawa da rauni da ya samu jiki. Saboda haka sai ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Saboda hadisi, ya Allah ina neman tsarinka game da gazawa da kuma kasala. Gazawa tana son kai amma cikin ya gaza saboda tsufa, kasala kuma dama can ba ta son kai saboda nauyin jiki. Sannan ga tsorofa, shi ma yana hana mutum aiki na alkhairi. Sannan ga tsufa, manzon Allah yake da kuma ruwa, Annabi ya haɗa su a hadisi guda. Saboda haka Al-Imam an-Nawawi yace malamai masana adunkule sun yi la'akari da waɗannan addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Anas ya bada labari. Addu'ar Ramadan Allah yake yi kada Allah ya kai shi ga irin waɗannan shekaru, malamai sun yi la'akari da waɗannan addu'o'in sai suka ce abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah, isti'azatuhu min hadhihi al-ashiya litakmula sifatuhu fi kulli ahwalihi wa shar'ihi aidan ta'lima. Saboda manzon Allah ya zama ya bar duniya da kamala ta siffofinsa, ba a taɓa samun wata naƙasa ga siffarsa ba. Shi ne abinda manzon Allah yake roƙon Allah a kai, domin idan manzon Allah ya mutu da kamala to ya bar abin koyarwa ga kowa. Amma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kafin ya rasu ya samu naƙasa, to za a samu matsala ta wajen da'awarsa. Saboda haka wato naƙasar ta siffa ce ta sa manzon Allah baya fata Allah ya samu gani da kasar duffa ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoro wannan dalili ne sai ce neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba na kasar lada ba yana da kyau mu bambanta mu biyu dinnan na kasar duffa daban da na kasar lada na kasar duffa idan aka samu na kasar duffa saboda shi manzo Allah malami na kasar duffa din nan za ta shafi karantarwa amma ba za a samu na kasar lada ba me ake nufi da wannan akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rawaito hadisi kamar mutum bakwai to rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah bai rage ladan bawa idan ya saba aikata wani aiki aka samu uzuri ya bijo ta wajen lada ba za ka samu rage ba misali sahabi na farko shine Abdullahi bin Amr ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ma ahadin minan nasi yusabu bi bala'in fi jasadihi babu wani mutumin da za a same shi da wani bala'i a jikinsa da can kana wata ibada yanzu sai rashin lafiya ya same ka illa amara Allahu azza wa jalla almala'ikata allazina yahfazunaka Allah zai yi magana da mala'ikun da ya sa su yi tsaronka Allah zai ce ma waɗannan mala'iku اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقه الله بيكي مولانا الملائكة باوانا دا كان أقوي أبن دي سابة أي كتاوى درانا أقوي أبن دي سابة أي كتاوى دردري نعم خير ملائكة الله بيكي إيه أقوي دا أقوي أبن دي بايا فاسوا مثالي دا كان أتاكينا أبن النجلة كو ديران دي سنو كو الحنيف كو ينا يتوقف أوجه كو سوليا malaikun su riga sun rubuta ba fashi ya saba yana yin wannan abin amma yanzu sai rashin lafiya ya same shi sai Allah ya ce wa malaikun nan su wannan aikin da bawa na ya saba da rana idan rana ta yi bai yi ba saboda daure shi na yi ni na kama shi aiki tunda ni na daure shi ku rubuta muku ladan ya yi idan dare ya yi ibadar bai saba yi bai yi ta ba to saboda ni na daure shi ba son shi bane saboda ka rubuta masa ladan yayi haka Allah zai ga wa malaiku saboda ka za su yi ta rubutawa shi sai ake cewa ka saba da aikin alkhairi idan lokaci ya zo na larura wanda ba za ka iya wannan aikin ba Allah zai ci gaba da rubuta maka ladan aikin nan koda ba kai to kaga kenan na kasa ta tiffa ba ta kawo na kasar lada amma shi manzo Allah a matsayinsa na malami yana neman tsarin Allah game da naƙasa ta duffa saboda za ta iya shafan karantarwansa manzo Allah yana so ya mutu da kamala don da ba za a samu wata naƙasa ta wajen duffa ta shi ba saboda haka sai Allah ya zaba mishi shekara 63 a rayuwarsa to kaga ta wajen aiki na lada babu naƙasa akwai wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin min almuslimin يبتلى ببلاء في جسده الا امر الله حفظك باب وني متن daga cikin musulmai dan banda kafiri da kamar yadda yake cikin hadisi Abdullah ibn Amr na farko ma ahadun minan nas kalmar annab ana cikin musulmai ba kowane mutum bane yake samu wannan lada sai musulmi shi ta Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan riwaya yace ma min ahadin minal muslimina yubtala bibala'in fi jasadihi babu wanda Allah zai samar bala'i a jikinsa ko ka samu karaya ko a hannu ko a kafa ko ka samu larura wacce za ta hana ka tashi ka yi lafiya amma da ka saba yi yanzu da ka samu wannan karayar ladanka ba zai tsaya ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa amara Allahu al-hafaza Allah zai yi umarni ga mala'iku masu tsaronka fa qala zai ce uktubu li abdi ku ci gaba da rubutawa bawana ma kana ya'malu wa huwa sahih da can abin da ya saba aikatawa a lokacin yana da lafiyar kakalau ma dama mashdudan fi wutaki in dai ni na hana shi ya samu da yi wannan aiki saboda haka idan dai larurar da ta hana ka wannan ibadar Allah ne ya kama ka saboda wata cuta da ta same ka saboda Allah ke saukar da cuta ga bawa ko dan karaya ko dan wani rashin lafiya kaga Allah shi ya saukar to tunda Allah ne ya sa maka cuta wanda cutar nan ta hana ka ibada to Allah zai ce a yi ta rubuta maka lada don baka yi laifi ba ya nuna cewa da kana da lafiya da za ka yi wannan aiki shi sa ake cewa niyya ta kwarai tana zama alkhairi ga bawa ka kulla niyyar ibada duk sa idan da za ka yi ibada ya zama duk kana da sha'awa a zuciyarka akwai niyya da kyau to ranar da ba ku samu damar aikatawa ba Allah zai ce a ci gaba da rubuta aiki akwai riwaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza kana ala fariqatin hafana min al ibada wanda shi ya nuna cewa kowane irin ibada kowace ibada in ka dauki tilawar alqur'ani misali akwai wanda zai dauki tilawar alqur'ani idu daya wani idu biyu wani idu uku a cikin dare sai dai kashi ko da minti 30 ne wannan tilawar ko mai baccin sa shi Allah baya rena alkhairi Allah baya rena alkhairi akwai wanda kuma zai ware minti 30 a cikin dare wanda zai tashi ya yi zikirin Allah ya yi tasbihi ya yi tahmidi ya yi tahlili ya yi istighfar ya yi salati ga manzon Allah na minti 30 ya koma ya kwanta saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana fi tariqin hafana min al-ibada in dai kana kan wani tafarki mai kyau na bautan Allah summa mariba sai ga rashin lafiya ya zo to abin da za a yi ila lil malakil muwakkal bi za a ce wannan mala'ika da aka wakilta masa za a gaya ma wannan mala'ika اكتب له مثل عمله اذا كان طريقا حتى اطلقه كتي gaba da rubuta masa ladan aikin da ya saba yi matukar ni ne na tsare har zuwa lokacin da zan sake shi inji Allah saboda idan ka ga Allah ya sake ka kawarke ki idan Allah ya sake ka kawarke ki wannan ya tawo da riwayoyi da dama daga Abdullahi ibn Amr wadannan riwayoyi suna silsilatu sahiha karkashin hadisi na 2230 sahabi guda kenan akwai abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaira marratin wala marratain ba sau daya ba ba sau biyu ba na ji manzon Allah ya faɗa kaga kenan ya nuna annabi ya dade yana gaya masa sahabbai don haka sahabbai sun sani manzon Allah yace idza kana al-abdu ya'malu amalan saliha idan bawa ya kasance yana aikata wani aiki na kwarai fa shagalahu anhu maradun aw safar yanzu nan an kawo tafiya daga cikin abin da ke iya hana ka ka ci gaba da aikata abin da ka saba yi saboda tafiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa wani yankin azaba ne tafiya yankin azaba ne shi sa Bahaushe ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi abin da ka saba yi a gida in ka yi tafiya ba za ka yi shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana da wani aikin kwarai da ya saba yi fa shagalahu anhu maradun aw safar marabun aw safar ya zama to rashin lafiya ko tafiya da zama ku zane ta hana ka wannan ibada da ka saba yi ku ce balahu ka fadi ma ka da ya'malu wa huwa sahihul muqim za a ci gaba da rubuta wa mutum ladan abin da ya saba yi alhali bai yi tafiya ba alhali bai mai tafiya ba wannan yana cikin dalilan da yasa malamai da yawa suke cewa kai da kai tafiya na fitiru da ka saba yi a gida ba sai ka yi su ba saboda ba ma sai ka yi su ba za a rubuta maka ladan ka yi shi sa manzo Allah in ya bar gida na fi tsura ta bai baya yin su in ba shafa'i da witiri ba sai kuma raka'atul fajr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya fasa su a halin tafiyar sa da halin zaman gida akwai riwaya da ta hada da sallar walha wanda manzo Allah ya yi ta a fatu marka saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje nafilu a dalilin tafiya me yasa ya aje kai za ka ce ai in mutum ya yi nafilar zai samu lada gaskiya ne zai samu lada amma in ka saba yi ga ka'idar da manzon Allah ya sa ba ma'anar ma kai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka saba yi a gida tafiya ta zo to Allah zai rubuta maka har ka damu zai rubuta maka ladar kana yi har ka damu amma galibin malaman sunna suka ce dan matafiyi ya yi nafila ba laifi ba ne saboda akwai wanda bai saba yi din ba yi za ka samu ba kullum ne yake na fi zuwa da karaci bai ba wani lokacin sai a yi azahar ɗin ko nafila guda bai ba a zo da asar ma bai yi nafila ba ya dai yi farilla ɗin a zo magariba haka isha'i haka in ya tashi to bai wuce shafa'i da wuce to irin wannan da bai cika kulawa da nafi zuwa ko da ya yi tafiya bai kamata ya bar nafila ba saboda shi dama bai saba da yin nafilan ba bare a rubuta masa ladan yana yi a yanzu da tafiya ta same shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutiba lahu kafalihi ma kana ya'mal kafalihi ma kana ya'mal wanda bai saba yi ba don haka ita aka karin malaman suna suka ce idan matafiyi ya yi na fila falilahi alhamdu ana fatan Allah zai ba shi lada idan ya yi na fila ana fatan Allah zai ba shi lada sahabi na uku ita ce Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisinta yana sunan nisa'i yana babu ma kana lahu salatu billahi fa alayhi fa galabahu alayha an-nawm wanda a cikin hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min imrin takunu lahu salatun min al-layl babu wani mutumin da zai zama yana da wata sallah da ya saba yi a cikin dare yana da wata sallah da ya saba yi a cikin dare wannan shi yake ba da damar ka diba wa kanka wata ibada a cikin dare matukar dai wannan ibada ba ta saba maka'ida ta sunna ba misali kace zaka rika tashi kana nafila raka'a biyu a dare ko raka'a hudu ko raka'a shida ita qiyamul layl ba ta da adadin da ya tabbata dole mutum ya kai ta misali ba a cewa dole sai kai nafila raka'a 11 ba dole bane kana iya raka'a biyu kana iya raka'a hudu ka hada da wukuri ya zama biyar kana iya raka'a shida ka hada da wukuri ya zama bakwai wanda idan ka bi hadisan manzo Allah duk annabi yayi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum idan ya dibi wani adadin da yana yin sa babu fashi a hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce yaglibuhu alaiha nawmun aw wajh ana nan yau da gobe sai wata rana bacci ya share shi ka san bacci yana iya dauke ka a waye gari a wannan daren baka samu yin wannan nafilar da ka saba yi ba ko kuma wata cuta zafinta ya hana ka tashi kai wannan nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yake illa kutiba lahu ajru salati fa ce za a ci gaba da rubuta wa mutum ladan sallarsa wa ma wa kana lahu alaihi sadaqa sannan wannan barki da kai kuma yana matsayin sadaka wato kyautar Allah ce gare ka kamar ka samu bonus kenan wato dama can kana tashi kai nafila cikin dare ka hana idon ka bacci ranar sai Allah ya ce barin ma kyauta sai ya sa baccin ya share ka saboda haka sai kai bacci baka yi nafilan ba to wannan baccin kyauta ce ta Allah sai Allah ya ce wa malaiku ku rubuta man ladan nafila sai ta bai saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana nawmuhu alaihi sadaqa baccin da ya share shi ne ya zama sadaka gare shi kyauta ce Allah ya masa hadisin yana sunan Abi Dawud babu manna wal qiyama fanama yana almuwaffa na imam malik kitab salatul layl babu ma ja'a fi salatul layl sahabi na kushi ne ukubatu bin amir a hadithin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa min amali yawmin illa wa huwa yuhkamu alayh fa idha marida al mu'min qalat al malaikatu rabbana abduka fulan qad habathu fa yaqulu ar rabb azza wa jalla ihkimu lahu mithla amalihi hatta yabra aw yamut manzo Allah ya ce duk wani aikin da kai da rana to ana buga mar hatimi duk aikin da kai da rana wanda kai shi da zikar ma akwai hatimi saboda akwai mala'iku da suke rubuta aikinka za a yi sai a cika a buga hatimi an gaba da wannan aiki za a kai ma Allah wani a ranar kaza ga abin da yana alkhairi ga abin da yana sharri duk wani aikin da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya kasance ba shi da lafiya to Allah da kansa yana gaya wa mala'iku ihkimu lahu mithla amali zai ce wa mala'iku shi wannan dama kan ya saba aikin alkhairi saboda ku rubuta ku buga ta ku buga hatimi ku buga ta bi ma'ana ku buga hatimi akan yayi wannan aikin da ya saba hadisin yana sahih bukhari hadisin ukubatu bin amir yana al-musnad al-imam ahmad hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu huraira shine sahabi na biyar wanda a cikin hadisin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawabba'a fa ahsana alwudu'a wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa thumma raha fa wajada an-nasa qad sallaw yayi alwala daga gida ya kamo hanya zai zo masallaci saboda ayi sallar jami'i da shi yana isowa masallaci sai ya samu liman yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'afahu Allahu azza wa jalla nisra mithla ajri man sallaha wa habara Allah zai ce wa mala'iku ku rubuta masa ladan wanda ya shiga akai sallar tun daga farko har ƙarshe ku rubuta masa ladan wanda ya samu sallan kuma wanda ya halarce ta tun daga farkonta har ƙarshenta sa'adar sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce Allah yana cewa la yunqasu zalika min ujurihim shay'a ba wai za a rarrage ladan waɗanda suka samu sallah cikakkiya bane a'a wanda da shi aka fara sallah a masallaci za a dubi ladan da ya samu sai a baka kai ma saboda ka abin mamaki ne mutum saboda ya tafi masallaci ya samu an gama sallah hankalinsa ya tashi ladan da ake samu ka riga ka samu saboda ai innamal a'malu binniyat wato abinda Allah ke la'akari da shi niyyar bawa har kayi alwala daga gida har ka kamo hanya har ka zo masallaci kana da niyyar ibada saboda haka Allah zai rubuta maka lada ko da ba ka samu ladan ba aikin ba hadisi ibnu hajar yayi magana akan su cikin fathul bari yana mujallal na 7250 yana cewa isnadul hadisi qawiyyun yana karfafa isnadin wannan hadisi mutun na shida shine Abu Dharr al-Ghifari da kuma Abu Dardai wadanda su rawaito hadisi guda ɗaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito hadisin shine Shu'ba ya manta waye daga cikin su shin Abu Dharr al-Ghifari ne ko Abu Dardai amma dai ɗaya daga cikin su ya bada labarin wannan hadisi saboda haka yasa malamai suke cewa kowannan su dai sahabi ne rashin sanin waye daga cikin sahabi baya aibanta wannan hadisi saboda shi sahabi ya samu shaidar Allah cewa baya ƙarya sahabi ya samu shaidar Allah cewa mai rikon amana ne saboda haka yasa wajen ahlus sunna ba a shakka game da daukan maganar sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yuhaddithu nafsahu bi qiyam sa'atin min al-layl ba ma sai ka saba ba a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ne da rana kafin ma rana ta fadi kake cewa ka ai yau dai insha Allah da karfe 1 dare zan tashi in yi nafila kaga kai azama kana ta fadaitar makanka zaka tashi a wannan dare kai ibada fa ina mu an habaya an sharuwa jiki sai ya mutu kawai sai bace ya share shi yana farkawa sai ga asuba ta yi ba halin ma yayi wannan nafilar da yayi alƙawarin yayi sha'awar a ce zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kana namu sadaqa wannan baccin shi ma sadaka ce gare shi tafaddaka Allahu biha alai wato sadaka ce Allah ya masa ko kuci balahu ajru ma nawa niyyar da ya wuni da ita din nan Allah zai rubuta masa ladan ya mai ibada shi kaga kai kyakkyawar niyya kana samun lada a kai hadisin yana sahihu ibnu hibban kitabu salati fadlun fadlun fi qiyam al-layl sannan sahabi na bakwai shine Abu Dardai wanda ya tabbatar ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma li salli min al-layl wanda ya tafi ga shimfidar sa yana da niyyar zai tashi a cikin dare yayi nafila fa galabat ku aina sai idanunsa suka rinjaye shi bai iya tashi cikin dare yayi nafila ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta asbaha har dai gari ya waye kutiba lahu ma nawa Allah zai rubuta masa ladar abin da ya yi niyya wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbika azza wa jalla baccin da yayi ya zama sadaka ce Allah ya masa hadisin yana sahihu targhib hadisin 601 waɗannan sahabbai mutum bakwai duk sun ruwaito hadisi da ke tabbatar da idan ka saba yin wata ibada sai aka samu larurar da ta hana ka wannan ibada Allah zai baka ladar idan ka kulla niyyar yin wata ibada kai azama akan zaka yi wannan ibada sai aka samu uzuri da hana ka yin wannan ibada Allah zai rubuta maka ladan ka ma yi ibada saboda ka in ka dauka sai ka gane ashe ka'ida ce a gurin ka'ida ce kamar yadda Ibn Taymiyyah ya dauke ta in ka duba majmu' fatawa mujallal 23 shafin 236 yace wa hadhihi qa'idatu shari'a sai ya zama ka'ida ce ta shari'a anna man kana aziman 'ala al-fi'li azman jaziman wanda ke da niyya yana da yunkuri yana da tabbaci a zuciyarsa zai yi wata ibada wa fa'ala ma yaqdiru alayhi minhu yayi iya abinda zai yi bai yi ba kana bi manzilatil fa'il kamar wanda ya aikata shi fa hadha alladhi kana lahu amalu fi sihhatihi wa iqamatihi kai da kana garin ku kana da wata nafila yanzu da kai tafiya kudurin tafiya ki ta hana kai nafila kai da lokacin kana da lafiya kana wata ibada yanzu rashin lafiya ya same ka uzurin rashin lafiya shi hana ka wannan ibada to Allah tabaraka wa ta'ala yana hukunta cewa annahu yaf'alu tamfar mutum yana aikatawa ne kisa yace wato Allah zai rubuta masa ladai akan wannan aiki. To amma duk wannan misalin da muka bayar zaka iya cewa to ina kuma hadisi da ya tabbatar har da tsoho? Babu hadisin da ya kawo magana tsoho a cikin waɗannan hadisai guda bakwai da muka karanta. Ya aka yi aka ce hujja ta tabbata akan mutumin da ya saba wata ibada yana kuruciya idan ya tsufa zai samu lada? Sai mu ce ai hujjar wannan ma ta fi ƙarfi saboda ita ce ta zo a cikin Alƙur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul Fil ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika mun halicci mutum a mafi kyawun ƙira, mafi kyawun ƙira, thumma radadnahu asfala safilin, sa'annan muka mayar da shi mafi ƙasƙancin makaskanta. Sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati, amma fa waɗanda da can sun yi aiki, sun yi imani, sun yi aikin ƙwarai, falahum ajrun ghayru mamnun, waɗannan suna da lada wanda ba a rage shi. In ji Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan waye? Akan tsofi ne. Allah ya sa mun gane. Waye fassara wannan? Abdullahi bin Abbas. Wannan ita duba tafsirin al-Imam al-Baghawi. Al-Imam al-Baghawi yake abinda Allah yake nufi da suratul Fil yuridu ila al-harami wa arzalil umur shine afala safili. Afala safili wanda a qira'a ta Abdullahi bin Mas'ud akwai afala safili. Ya zo da wannan, amma me ake nufi da asfala safilin? Ana nufin ila al-harami wa ila arzalil umuri fa yanqusu aqduhu, idan mutum ya kai hali na mafi kaskancin makaskanta hankalinsa ma ya ragu, wa yabu'u badaluhu, jikinsa ya yi rauni. Idan aka ce as-safiluna, su waye makaskanta da larabci? Abinda Allah yake nufi da makaskanta a wannan sura humu du'afa'u zamani wal afa, wanda ke da cutar da baya warkewa, wanda ya samu da cutar da ba zai warke ba, babu shakka ya shiga kaskanci saboda ya bar siffa ta kamala ta dan adam. Idan aka ce wannan yaro ne karami, shi ma yana da kaskanci saboda bai iya kare kansa daga wata cuta da aka yi nufin sa da ita. Fa shaykhul kabir, idan mutum tsufa ta kama shi, al-Imam al-Baghawi yace asfalu min ha'ula'i jami'an, wanda shekarun tsufa suka mari yawa, to kaskancinsa ya fi na wanda rashin lafiya ya kama shi ya samu rauni, sannan ya fi na yaro karami wanda dama bai da ƙarfin da zai iya kare kansa. Saboda haka idan aka ce asfalu asfala safilin, yani na kira ka ummul jinsa, wanda ya game dukkan jinsi gaba ɗaya da ake magana a kai, wanda in ka duba tafsirin al-Imam Tabari fassaran Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Abbas ya ce idza kana ya'malu bi ta'ati Allah fi shabibatihi kulliha, idan mutum lokacin yana kuruciya, lokacin da yake da kuruciya yake da kuzari, sai ya zama yana bautan Allah. Don haka yasa malamai ke yaba ma mutumin da ya kula da ibada yana saurayi. Duk mutumin da ya kula da ibada yana saurayi yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah. A rayuwarsa ta duniya ma yana cire ba. Abdullahi bin Abbas ya ce idan kana kuruciya, gaba ɗaya kuruciyarka ya zama ka kula da ibada, sallah, azumi, ibada ba ta wasa da ita. Idan ba ka wasa da ibada sun maka bura, sai Allah ya ba ka tsawon rai har ta su haba aka ruhu. Abdullahi bin Abbas ya ce har dai aka waye gari hankalinka ma ya ragu. Kutiba lahu mithla amalihi salihi alladhi kana ya'malu fi shabibati, Allah zai sa a rika rubuta maka ladan abinda da ka saba yi kana kuruciyan nan kafin tsufan ya zo. Walam yu'aqab bi shay'in mimma amila fi kibri, sannan garabarsa da zaka samu lokacin da ka tsufa din nan, Allah zai ce duk zunubin da ka aikata a gafarta maka. Saboda haka yasa idan mutum yayi rikon addini yana kuruciya, yana da wata daraja ta musamman a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabi akalihi min ajli annahu mu'min. Wanda in ka duba al-Qur'ani zaka ga saukin da Allah yayi matsofi, zaka ga sauki da yawa. Azumi Allah yayi magana akai, idan azumin ma yana dan wahala tsoho ya daina, inji Allah gata ce wanda Allah ya baka saboda an ga wahalar da kai da kana kuruciya, yanzu tunda ka tsufa Allah ya san. Saboda haka Allah ya maka wata garaba ta za a rubuta maka ladan ibadar koda ba kai ta ba. Saboda haka Abdullahi bin Abbas ya ce wa kana yuzi'u Allah fi shabibati, da can mutum yana bautar Allah a lokacin yana kuruciyarsa. Wannan shine ma'anar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mun yi wa dan adam halitta halitta mafi kyawun tsira sun bar da nasu asfar ta bi sai muka mai da shi mafi kaskancin makaskanta saboda in ka dubi duniya ka dubi dan adam ka tara mutane waɗanda kake ganin makaskanta ne in ka kawo wanda ke da yawan shekaru kai kanka zaka sani wannan kaskancin sa ya fi nasu wanda ya fi bukatar a taimaka musu ba su irin wannan saboda haka sai Allah ya bada misali da shi sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati amma fa waɗanda suka yi imani suna kuruciya waɗanda suka yi ayyukan kwarai suna kuruciya falakum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada yani ajrun ghairu mamnun wanda ba za a rage shi ba za a yi ta rubuta musu lada a duka suka saba yi suna kuruciya Allah ya sa mu gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tashin lada ne yasa yake roƙon Allah kare kan shekarun tufa ba ta tashin kamalar halitta Allah ya samu ya bambanta mai aya ta gaba ta ce
wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq fa qallana tudzilu
wata nima kuma da Allah madaukake yake tunatar da mu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq kuma Allah shi ne wanda ya fifita sashin ku akan sashi ta wajen arziki Allah shi wannan aiki ya ba mu wannan arziki bai ma mu wancan ba ko ya ba mu wannan fiye da wancan Allah shi wannan wato wajibi ne kai imani da cewar babu mai iya fifita dan adam sai Allah wajibi ne ka yarda da wannan wajibi me yasa aka ce wajibi ne saboda wannan aya wallahu faddala ba'dakum ala ba'd ba ka taba samun daukaka sai da wajen Allah ba ka taba samun daukaka ta dukiya sai ta wajen Allah shi yasa anan ana magana ne ta wajen dukiya wa da ya kuwa da dukiya wa yake da ikon ya sa wani wani dukiya Allah ne kawai ba da wata cewa dubi da ka yarda da wannan dan in baka yarda da shi ba to imanin ka ya samu na kasa ko mutum zai shiga bala'i wanda shi yasa kaga yan kasuwa da yawa su kare gindin bokaye ya aka yi wane da fa jari na yana shi kaga yanzu shaguna su bi ko to waye sai ya sa shi ya fi ka in ba Allah ba ai kai din ma akwai wanda ka ko kai ma akwai wanda ka Allah shi yake fifita sashi akan sashi ta arziki wallahi idan mutum bai yarda da wannan ba ya shiga matsala ya shiga matsala kasuwanci yake yana matsala sana'a ce yake yana matsala saboda za ka samu tunaninsa kullum yana hangen wanda suka fara tare tare fa muka fara kasuwancin na amma ga wane yanzu ya fi ni to waye isa ya sa ya fi ka in ba Allah ba mu rike wannan abuka ta mu shi yasa Allah ya tabbatar mana wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ya fifita sashin ku akan sashi ta wajen arziki saboda haka idan ka je wajen boka ba abin da zai iya yi to amma shi ba zai gaya maka haka ba saboda ya gare shi fa ne ya zo zai ce maka akwai abin da za a yi karka da mu to ya gama da ke baya ka karasa imaninka sannan karasa dukiyarka babu mai iya fifita ka in ba Allah ba saboda haka idan Allah ya ɗaga mutum kai ma Allah godiya shi fa malamai suke cewa maganin hasada shine yin addu'a ga wanda hasadar ta samu a kan shi duk sa'ilin da hasadar ta shigo ranka saboda dan adam tare yake ba mamaki shedan ya jefa ma hasada da hasada ta shiga zuciyarka game da wani malamai suka ce abubuwa guda uku ya kamata kai a nan take na farko kai kokari ka je ku yi musafaha kai kokari ka same shi ku yi musafaha saboda musafaha manzon Allah ya tabbatar wani magani ne mai ƙarfi wanda ke cire cuta daga zuciyar dan adam ai ka lura ko duniya ta yi da wannan shi yasa idan ba ana faɗa ne aka yi su sai ce ku sha hannu ko me yasa saboda shan hannun nan yana da wata albarka ta musamman saboda haka aka ce kai kokari kai musafaha da wanda hasadar ta shiga zuciyarka na biyu kafin ma ka tafi kai kokari ka nemo kyauta ko mi kankanta ka ba shi saboda duk wanda ya baka to Allah ya sa ya fi ka kaga za ka samu nutsuwa a zuciyarka, kana da wata ɗaukaka a wurin Allah ko da ba ka same ka a duniya ba. Sannan kyautar da za ka ba shi ba mai girma ba ce, ba wani kyauta ne mai girma ba. Kana iya ba wa mutum kyauta na hula ko kyauta na wani abu haka dai wanda zai nuna akwai ƙauna tsakanin ku. Wannan kyautar da za ka bayar ita ma manzon Allah ya ce magani ce, akwai hadisai da yawa a kanta. Duk mutumin da ya ɗauki kyauta ya bayar, to Allah yana saukar da waraka a cikin wannan kyauta daga cututtuka masu yawa. Sadaka da kyauta suna zama waraka ga cututtuka masu yawa. Sannan abu na uku shi ne ka masa addu'a ta alkhairi. Kuma addu'an nan ba ma a boye ba. Wane muna ganin alkhairi da kake samu, Allah ya ƙara ninka ma dukiyarka, ya ƙara sanya masa albarka, ka gaya mishi haka. Da ka faɗa mar shedan ya fita daga zuciyarsa, saboda in ma da ya fara tunanin akwai hasada, yanzu ya ce ka haba, wanda nake hasada shi ya zo ya min kyauta, ya zo ya sha hannu da ni, ya zo ya sa min albarka ma dukiyata, shedan ya fitin ya don haka yasa nan da nan hasada yake fita daga zuciyarka da tashi. Allah karba mu da ita. To sai Allah ya bada wani misali ya ce, famar lazina fuddilu, su waɗanda aka fifita su, aka ba su dukiya, ba za su iya ba biradi rizkihim alama malakat aymanu. Kai ne Allah ya baka dukiya, misali kana da wasu bayi, zai yiwu ka ɗauki wannan dukiya ka zo ka raba ma wannan bayin, fa hum fihi sawa, sai ku zama daidai da bayinka. Allah ya baka dukiya kana da bayi, sai ka zo ka raba wannan dukiyan da bayinka, sai ku zama daidai. Zai yiwu ba zai yiwu ba. Yasa Allah madaukake ce, afa bi ni'matillahi yahtaduna, to yanzu ni'imar Allah ce suke wa gardama. Ni'imar su sun tabbatar ba zai yiwu ba, amma ni'imar ta Allah suna gardama da ita. Wato wajibi ne ka yarda da cewa dukiyar da duk ka samu a duniya ba taka bace ta Allah ce. Wato musulmi ya kaddara cewa dukiyar da Allah ya bashi aro ne ba nashi bane, wajibi ne. Duk sa'in da ka samu dukiya kai wannan tunani, wannan dukiyar da ka samu aro ne Allah ya baka, akwai ranar da zikar da ita. Wanda shi ne babban misali da Allah ke mana a nan, wanda ya yi magana a suratul hadid aya ta bakwai, yana cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, ku yi imani da Allah da manzonsa, kuma ku bayar da dukiyar nan wanda Allah ya ba ku adana, ya ba ku adana don zai karɓa. Mustakhlifina fihi, wanda ku halifanci wasu ne a kai, in ka duba tafsirin Imam Qurtubi, wanda ke nuna cewa aslul mulki lillahi tabaraka wa ta'ala, dukiya gaba daya tawaye ta Allah ce. Wa anna al-'abda laysa lahu fihi illa at-tasarruf alladhi yurdi Allah, idan kaga an baka dukiya kar ka dauka na kai, an baka ne ka sarrafa a yanda Allah yake so ba yanda kai kake so ba. Kaga aro ne Allah, idan kaga dukiya ta zo hannunka ya baka aro ne, sannan kuma bai baka ikon ka kashe yanda kaga dama ba, a ya baka aro zuwa wani lokaci, sannan ka sarrafa dukiyar a yanda shi ya ga dama ba yanda kai kaga dama ba. Al-Imam Qurtubi ya ce, faman anfaqa minha fi huquqi Allah, wanda ya dinga batar da wannan dukiya akan haƙƙoƙin Allah, wahala alaihi infaqu minha, ya zama to batar da dukiyar bai dame shi ba, abu ne mai sauki. Kama ya kunu ala rajulin nafaqa min mali ghairihi, idan aka ce ma wannan dukiyar ba taka ba ce, amma ga ta ka rabar da ita, ai kaga tunda ba taka ba ce ba za ka damu wajen rabarwa ba, za ka yi ta rabarwa ne kawai. To haka ake so, domin ka kaddara cewar dukiyar ba taka ba ce, ta Allah ce, Allah kuma ya ce ka rabar da ita, to ka dinga rabar da wannan dukiyar tamfar kai ka san ba taka ba ce, an sa ka ne kawai ka rabar da ita. Matuƙar za ka batar da wannan dukiya ta hanyar Allah tabaraka wa ta'ala, to shi ke. Allah ya ba da misali wanda Imam Sa'd yake faɗa, ita wannan aya in ka dube ta da kyau, wani misali Allah yake mana da ita, misali ne na tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala da munin shirka. Wannan aya tana mana misali da kaɗaitar Allah da kuma cewa shirka tana da muni. Ta ya za a yi mu gane misali? Allah yake, kama annakum mustarikuna bi annakum maɗuku na marzukun, ka yadda Allah ya ba ta arziki, illa Allah ta'ala fadala ba'dakum ala ba'd fi rizqi, ya zama to wani ya fi wani arziki, فجعل منكم احرارا لهم ماد وثورا ثروة يزمنتو الله يا باك دوكيا كنا دينجي هي باباو باي كنا دينجي الله يا باك دوكيا يا باك دوكتا سي زمنتو اكوي باي اتاري دك ومنكم اركاء لهم لا يملك شيئا من الدنيا اذا اكتي وانا باواني بما لكي كومي با ثم ذاك كي كنا دوكيا ركا سنة الله يا ملكا مكا باوا shi wannan bawan naka bai da komi mallakar sa aka faka ma anna sadatuhum allazina fadalahum Allahu alaihim birrizqi shine Allah ya tambaya yake yanzu kai dan adam idan ya Allah ya baka dukiya yana kana da bai zaka iya daukan wannan dukiyar ka raba biyu da bawanka ko zama daya ko zama daya zai yi ka taba jin mutum da yayi wannan ba za ka taba samu ka dauki dukiyar ka raba daidai da bawanka ya zama da kai da shi kun zama daidai ba zai yi ba. Allah ya baka misali ne da shirka da shi Allah tabaraka wata'ala, misali ne Allah tabaraka wata'ala ya yi da Allah shi kansa, wato waɗanda Allah madaukake fifita zai ba su arziki ba za su iya ɗaukan wannan dukiya su raba ta da bayansu su zama ɗaya ba. Hadha min al-umuri al-mumtadi'a fa kadhalika man asharaktum biha ma'a Allah. Saboda haka idan ka ce Allah yana da abokin shirka, duk wanda ka hada shi da Allah bawan Allah ne, ba zai taba zama daidai da Allah fa innaha abidun laysa laha min al-mulki mithqal dharra. Duk abin da ka danganta kake ganin yana da wani iko ba shi da shi Allah kadai yake mallakan komi. Fa kaifa yaj'aluna shuraka lillahi ta'ala, kamar mutum da yake yana neman biyan bukata wajen gunki, wanda kuma kai ka sani gunki bawan Allah ne, ya za a yi Allah ya raba arzikinsa ya ba mu wani ta yanda zai samu daraja daidai da shi Allah? Shi ne misalin da Allah ya ba mu da wannan a cikin Alkur'ani. Sai kawo wani misali kuma.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banuna wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
وانا ينسك مؤمن الله تبارك وتعالى في جرق منا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله شيني وانا ينسك مؤمن أورا دقا حليل تركو كوكو محل شاك شيني من أنفسكم. Wannan shi ne bayanin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala gare mu. Allah ya ba mu abokan zama, ma'aura, mata daga halittar ƴan adam. Shi ne abinda Allah yake nufi. Me ya sa sonka da a ce matarka ta fito daga cikin birai, biri ko aladu? Ni'ima ce wannan? Allah ne ya fitar da mata daga halittar ku kanku. Shi sa Allah yake min anfusikum azwajan. Ni'imar ba ta ma tsaya haka ba, waje Allah lakum min azwajikum banina, waɗannan matan naku Allah ya ba ku ƴaƴa da su. Kaga ya nuna ɗa da kake haihuwa shi ma ni'ima ne, kyauta ce ta Allah. Saboda haka yasa idan ka samu sai ka ji kana farin ciki, kana murna saboda ka samu ƙaruwa. To ƴaƴan da Allah ya ba ku sai ya zama to su ma sun fito halittar ɗan adam, ba su fito da wata halitta daban ba. Me ya zutonka da matarka za ta haihu sai ka tarar da maciji ko wani abu haka? Allah ka sani, kaga wannan musiba ce ko? Amma Allah bai taba da kai da matar ba ku san me za a haifa ba. Lokacin da aka haifa sai aka haifi yaro kuma gashi dan adam, wannan ma ni'ima ce. Wa hafadata, ba ma ƴaƴan ba, ni'imar ba ta tsaya nan ba, hatta jikoki. Jika shi ma ni'ima ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dan adam, jikan ma ya fito kuma a halittar dan adam. Ku duba yadda Allah ke ba mu ni'ima kan ni'ima, ni'ima kan ni'ima. Wa razaqakum min at-tayyibat, Allah ya muku arziki wato daga dada dan abinci. In ka dubi abincin dan adam zaka ga ya bambanta da abincin dabba. Abincin dan adam ba kamar abincin dabba ba. Dabba idan zaka ci abincinka da baki take ci, amma kai sai ka sarrafa abincin, sai ka sarrafa wannan abincin kafin ka ci. Dabba misali za ta ci ganyen ne kai tsaye, kai ko sai ka tsinci ganyen an wanke an dafa an yi kwado an kawo kuli-kuli an sa yaji da sauransu. an yi wa abin ni'ima da kwalliya ta nan ciki dabba ba ta da wannan idan nama ne dabba danye take cin sa amma kai ba idan an yanka aka samu nama sai an wanki sai an zuba ruwa an dafa ko an tafasa ko an soya ni'ima iri iri daban-daban gashi na wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tawoke mana kisa Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya muku arziki daga abubuwa masu daɗi wanda ni'imar Allah ce afa bil batil yu'minuna bi ni'mati Allah hum yakfurun shin da ƙarya ce mutane suke imani amma ni'imar Allah suna kutuce masa wato muna gani kamar wannan ni'ima Allah ba zai tambaye mu akai ba wallahi akwai ranar tambaya tun ni'imar da kaga Allah yana kirga ta ga dan adam akwai ranar da za a yi masa tambaya akan ta akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabu Suhuhi hadisin 2968 hadisin Abu Huraira yayi maganar hadisi mai tsawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani manzo Allah yake wa yalqal abda bawa zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan hadisin da Annabi ya magana mai tsawo a ranar kiyama dan adam zai tashi gaban Allah fa yaqul wannan dan adam gaba daya aka ce saboda haka ba musulmi kadai ba hatta kafi saboda ni'imar ta shafi kowa Allah zai ma dan adam tambaya ai fulan wane ne ko Allah zai tambaya na'am ni ne alam ukrimka kai wani ashe ban ba ka daukaka ba sama da dukkan dabbobi wannan ita ce tambayar farko ban daukaka ka sama da dabbobi ba wallahi jin da dan adam yake ganin yana da nakasa wallahi akwai daraja a tare da shi saboda ya fi dabba Allah ya ba ka daukaka sama da kowace dabba saboda ka babu dabban da take duniyar nan wanda dan adam ba zai iya sarrafa ta wanda shi da ake nufi da al-karam wa laqad karramna bani adam Allah ya daraja dan adam saboda ka tambayar farko da Allah zai yi wa dan adam a filin hisabi ya wane ashe ban daukaka ka na ba ka daraja sama da dabbobi ba wa usawwi bika kuma har ma na baka shugabanci bayan a cikin halittun kana da daukaka sama da dabba a cikin mutanen ma sai aka baka wani gabanci sama da su Allah zai maka wannan tambaya ce kaga dan ka zama shugaba kar ka dauka abinci ka baki wata matsala ce da za ta zama babban damuwa gare ka in muddin shugabancin ka bai zama na kware ba tambaya ta biyu shine ashe ban baka shugabanci ba hatta a cikin mutane tambaya ta uku ba Allah zai ce masa wa uzawwijuka min jinsika ashe ban baka mata daga halittar dan adam ba Allah zai ce wa usaffir laka khayla na hore maka dawakai wal ibla da raquma dukkan wata dabba an hore maka ita saboda kana iya sarrafa ta wa azaraka tar'atu wa tarba yana cewa idan ka wanda ya samu shugabanci kenan Allah tabaraka wa ta'ala zai ce kai shugabancin amma murdiyar da duk kai kai sai na kyale ban sallata ba na rufe asiri saboda yana nan lokacin da kake shugaba akwai abubuwan da hakkoki na talakawa da ka daddane nan ma Allah ya rufa ma asiri bai fallace ka ba ita ma ni'ima ce rufa asirin da Allah ya baka ni'ima ce yani wa lam umakkinaka ala qaumika ban bata ban fallace ka ga jama'ar ka ba fa yaqulu bayan Allah ya jera wadannan tambayoyi sai mutum ya ce bala haka ne kala sai Allah ya maka tambaya ce to tunda ka yarda wadannan ni'imomi duk na maka su barin kare wata tambaya a fazananta annaka mulaziya shin ka taba zaton za ka haɗu da ni kuwa Allah zai tambaye ka ka taba zaton za ka haɗu da ni kuwa fa yaqulu to kafiri ne zai ce la gaskiya ban taba zaton ba fa yaqulu to shikenan sai Allah ya ce innaka fa inni ansaka kama nafika ne tunda dai ka yi watsi da ni a rayuwarka duk waɗannan ni'imomi baka taɓa tunanin su ka yi tunanin akwai wanda ke maka ba me yasa dan adam bai san a yau akwai mai masa ni'ima ba ya watsi yayi da Allah amma da zaran mun yi tunani za mu yi wa Allah godiya watsi ne jama'a suke da Allah shi yasa suke mantawa shi ne sai Allah ya ce wato tunda ka yi watsi da ni a duniya fa inni ansaka kama ne suka ni nima a yau a kiyama zan yi watsi da kai shikenan ثم يركفاني ان غبا ده wannan idan aka ce Allah yayi wasi da bawa ta dan ya ta magana ta kare ba a zancan sa har abadan abidina har abada wannan mutumin ba a lissafi da shi duk wanda aka ce Allah yayi wasi da shi magana ta lalace Allah ka tsare mu saboda aka ce Allah ya kawo ga mutum na biyu fa yaqul Allah shi ma zai bar wannan tambaya da aka yi wa mutum na farko alam ukrimka wa usawwilka wa uzawwilka wa usahhiru laka al-khayla wal ibla Allah zai bar duk tambayar da ya wancan na farko fa yaqulu zai ce bala haka ne lalle wadannan ni'imomi duk ka bani shi ma Allah zai masa tambaya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masa afazananta annaka mulaqiya to kaifa ka taba san cewa zaka haɗu da ni a nan ka taba san akwai ranar da zamu haɗu ni da kai zai ce a shi ma kafiri fa yaqulu saboda haka sai Allah ya ce fa inni ansaka kama lafitani yadda kai wasi da ni a duniya to haka ni ma a yau kiyama na yi wasi da kai an gama da kafiri na biyu sai a je ina na uku shi ma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai masa tambayoyi kuma irin waɗancan amsoshi zai bada mutum na uku shi ma zai bayar zai bada waɗannan amsoshi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar aka ce karo na uku munafiki ne ake kawo wa kansa wata riwayar kuma ana nuna karo na karo na hudu ne kuma yusuf istisalis asalis wanda karo na uku fa yaqulu lahu mithla zalika fa yaqulu ya rabbi lokacin da Allah ya masa tambaya Allah ya masa tambayoyi shin ban daraja ka ba shin ban baka shugabanci ba shin ban maka aure daga mutane ba shin ban hore maka dabbobi ba shin ban rufa maka asiri ba to shi wannan amsar da zai bayar zai ce haka ne ya rabbi amantu bika lalle ni nayi imani da kai wa bi kitabika nayi imani da littafin da ka saukar na alqur'ani wa bi rusulika nayi imani da manzanninka wa sallaitu nayi ta sallah wa sumtu nayi azumi wa tasaddaqtu nayi ta bada sadaka wa isni bi khairi bi khabari bi khairi man tata maza Allah ya tsaye ta kirga alkhairin da ya iya tunawa nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza da ka ji ka san mutumin yayi bawo kai da zaka yi ba mu aikin ka gaban Allah ya nuna ba na kware bane ai duk abin da kayin Allah ya fi ka sanin kai amma yana kai ne saboda dama a duniya yayi su ne ba don Allah ba don mutane saboda haka a lahira yake ganin munafincin sa ma zai cece shi saboda haka yake cewa Allah ai nayi kaza yana ganin banita yanda ta amfane shi a duniya za ta amfane shi a kiyama fa yaqulu sai Allah ya ce ha kuna dakata da kaga mun zai cika ran bani ne Allah zai ce idan idza qala thumma yuqalu lahu la ana nab'athu shahidana alayka to tunda dai mun ga surutu ne da kai ni turu zamu tada mai shaidar mu tunda kana tabbatar da kai wannan abubuwa Allah ya ce ni kuma ina da masu shaida ina da nawa masu shaida bari ku bada shaida akan abin da ka faɗa saboda babu mutumin da zai tsira akan wani aiki a kiyama sai mai ikhlasi Allah ka sa mu mutu da shi wa yatafakkaru fi nafsihi lokacin da aka ce bari za mu tsaya da shaida sai mutumin ya yi shiru ya kama tunani man alladhi yashhadu alayhi waye wanda za a kira ya bada shaida yana nan yana ta tunani fa yuqtamu ala fihi kenan sai bakin ya kasa magana Allah ya rufe bakin an riga an toshe shi don haka ba zai iya sake magana wa yuqalu li fakhdhihi sai Allah ya ce ma cinyarsa wa lahmihi da naman jikinsa wa idamihi da kasusuwansa Allah zai ce in tsiki yanzu lokacin magana ku yayi wa tansiku fakhdhuhu wa lahmuhu wa idamuhu bi amali saboda haka cinyarka za ta bada labarin abinda al'aurarka ta yi naman jikinka zai ba da labarin naman jikinka kaga misali da aka ce ka ci haram baki ne zaka ce ko la naman ma da ya toho da haram sai ya ba da shaida wajen Allah Allah ka sa mu fita da imani wa lahmuhu wa ibamuhu kasutuwan sa bi amalihi kowanne yana ba da labarin aiki wa zalika li ubira min nafsihi saboda aka kai hanzarin sa ke sa manzo Allah ya ce wa zalikal munafiq wannan mutumin dai munafiki ne wa zalika alladhi yasqatu Allahu alayhi wannan mutumin kuwa shi ne wanda Allah ke fushi da shi dan duk wanda aka ce a bada shaidar aikin sa to ba zai kai labari wanda duk aka ce a baya da shaidar aikinsa to ba zai kai labari ba. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan munafiki ne, wannan mutumi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake fushi da shi. Me yake aya ta gaba?
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مُتَعَنِي سُنَا بَوْتَنْ وَنِنْ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبِنْدَ بِمَلَّكَ مُتُ أَرْزِكِ أَسَمَّيْ shay'an bai mallaka musu komai ba wala yasbiuna kuma ba za ma su iya ba. Kaga Allah ya ce mutane suna yi kuma har yanzu in ka duba zaka ga ana yi. Dan Adam yana neman wani arziki sai kaga ya koma tsafi yana ganin tsafi zai bashi wani abu ba abin da zai baka. Allah ba yake wala yasbiuna ba za ma su iya ba. Kana ganin kamar idan ka hada da boka ko wani gunki ko wani tsafi zaka samu. Allah yake kana bautan wanda bai mallaki kauni ba. Ma da yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wala yastati'un. Saboda haka Allah yake fala tadribu lillahi
al-amsal. Fala tadribu lillahi al-amsal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Fala tadribu lillahi al-amsal kada ma ku buga ma Allah wasu misalai. Saboda ai babu abin da ke sa mutum ya kai ga tsafi face tunanin akwai mai masaki wani abu kamar Allah. Ai yana ganin akwai kamar Allah shi yasa kake tunanin zaka je wajen sai biya babu kaka. A saboda ka buga misali ne dai. La tushabbihu bihi hadhihi al-jamadat. Ba daidai bane zama ka dauki gunki wanda ba shi da rai ka danganta shi da Allah, ka ba shi aikin da Allah ke yi. Allah yake kada ku buga ma Allah misali, Allah ba shi da misali. Fala tadribu lillahi al-amsal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi yake sani ku ba sani ba. Sai Allah mako ke ba da wasu misalai guda biyu yake
subhana Allah wa matalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqahu min narizqan hasanan fa huwa
ضرب الله مثلا عبد المملوك الله يبقى من مثال har yanzu dai game da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala gare mu ga wata misali da zamu gane duk sashin tauhidi da waɗannan misalai idan kana la'akari da su zaka samu fahimta game da tauhidi, zaka samu fahimta game da hadarin shirka. Baraballahu masalan Allah ya buga wani misali abdan mamdukan wani bawa ne mallakakke, don duk wanda aka ce bawa kaga an mallake shi kenan. La yaqdiru ala shay'in baya iya komi idan aka ce baya iya komi ana nufin ba shi da iko a kai, don shi bawa bai mallaki kansa ba. Don haka duk abin da ya mallaka ma na mai gidansa ne. Shi yasa ake cewa la yaqdiru ala shay'in ba shi da iko akan komi, ko da dukiyarsa ce ba shi da iko akan. To shi wannan bawa ne. Wa man razaqnahu min narizqin hasanan, wancan kuma mun masa arzikin kuma mai can gaske, sannan ba bawa ba ne. Fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara, shi wancan mai yanci ne, wancan mai dukiya ne, dukiyarsa kuma kyakkyawa ce, kuma ba marowaci ba ne. Yana ta kyauta da wannan dukiya a ɓoye, yana kyauta da dukiyar a bayyane. To Allah ya ce mutane biyu ke nan ko? Hal yastawun, shin suna zama daidai? Allah ya ce alhamdulillah, ko da uku mar godiya ba yabo ta tabbata gare shi. Bal aktharuhum la ya'lamuna, da yawansu ba sa sani. Wannan dalili ya sa Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa ya yi magana mai tsayi game da waɗannan ayoyi guda biyu. Misalai ne guda biyu Allah ya yi da kansa, shi kansa ya buga mana misali a surat Nahl guda biyu a jere. Misali na farko ya ce masalan darabahum Allah subhanahu li nafsihi al-muqaddasa, Allah ya buga misali ne don ransa shi kansa walima yu'badu min dunihi sannan ya buga misali da abin da aka je ana bautan sa aje ana bautan gunki ko ana tsafi saboda neman biyan bukata sai Allah ya baka misali da gunki ya baka misali da shi kansa Allah gunki la yaqdiru ala amalin yanfa gunki ba shi da wani aikin da zai iya yi wanda zai amfanar wala ala kalamin yanfa gunki baya magana wa idza quddira abdun mamluku la yaqdiru ala shay'in sai aka baka misali da bawa bawa ne dan haka azga an mallake shi bai mallaki komai ba ba shi da iko baya iya komai bawa ba shi da komai wa akharu sai aka baka misali da wani mutum daban kasara zakahu Allah rizqan hasana wanda aka ce Allah ya masa arziki mai kyau fa huwa yusiku minhu sirran wa jahara yana bada kyautar wannan dukiya a goye da bayyane hal yastawi hadzal mamluku al-ajizu an al-ihsan wannan bawa ne ba abin da ya mallaka kaga dan haka ma baya iya kyauta baya iya kyauta dan bai mallaki komai ba wa hadzal qadiru ala al-ihsan shi ko wancan mai yanci ne dukiyar sa ce dukiyar mai kyau ce yana iya bayarwa yana ihsani al-muhsinu ila an-nas sirran wa jahara to wancan misali da Allah ya bayar yayi misali da kansa ne shi Allah yayi misalin gunki da mutumin da ya zama bawa kaga gunki bai mallaki komai ba bawa bai mallaki komai ba ba abinda zai iya ba kowa shi ko Allah sai ya bada misalin kansa da mutumin da ya zamanto yana da dukiya ya zamanto yana amfani da wannan dukiya ta hanyoyi na alkhairi a goye da bayyane wato shi Allah ya baka misali ne da zatin sa al-muqaddasa da cewar Allah mai kyauta ne ba dare ba rana babu dare ba rana sai ga shi kabar Allah ka je wajen boka ko ka je wajen gunki saboda neman biyan bukata ka je neman biyan bukata wurin wanda ba shi da abin da zai iya baka abin da misalin da Allah tabaraka wataala ya mana kenan sai misali na biyu fa
wallahu mazalallahu rabbain ahabuhuma amkamuma qadu ala shay وهو كمر على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
وضرب الله مثل الرجلين kuma Allah ya sake buga wani misali na mutane guda biyu nan ba dai misali ne da tauhidi wannan misalin ne wanda shi kadai yake da ikon yayi kar mu manta da farko kafin Allah ya kawo mana wannan misali sai ya ji hankalin mu yace fala tadribu lillahi al-amthal kai baka da ikon kai misalin Allah san baka shi to amma Allah yana da ikon yayi misalin kansa saboda haka shi ya mana wannan misali ba mai ikon yayi irin wannan misali Allah ya sa mu gani wa daraballahu mathalan Allah ya buga wani misalin rajulaini da wasu mutane biyu ahaduhuma abkamu ɗaya daga cikin su bebe ne bebe la yaqdiru ala shay'in kuma bai mallaki komai ba wa huwa kallun ala mawdahu bayan ma bebe ne ba yi da komai sannan mai kulawa da shi ya zama jidali gare shi komai sai dai a masa shi baya iya komai sai dai a masa aina ma yuwajjihu la yati bi khair duk inda ya fuskantar da shi bai zuwa da alkhairi hal yastawi huwa shin wannan bebe wanda ya zama to bai mallaki komai ba baya iya komai ya zama jidali ga mai mallakan sa da wani ya ake masa shi baya kawo wani alkhairi yana zama daidai wa man ya'muru bil adl da wanda yake lafiyayye ne yana ma umurtan mutane su yi adalci ko kuwa za su rasu mutakin kuma yana tafarki madaidaici suna zama ɗaya wannan duk misali ne ake wa kafirai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masu bautan gumaka ku duba yadda Allah ke da'awa yadda Allah ke kiran mutane da misali mai kama hankali wanda shi ne ibn tumiya yake cewa wa idza qudira shakhsan ka kaddara akwai mutane guda biyu ahaduhuma abkamu la ya'qilu wa la yatakallam ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyun ba shi da hankali sannan kuma baya iya magana shine bebe wala yakdiru ala shay'in bi malik komi ba kuma baya iya aikata komi wa huwa ma hadha kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair falaysa fihi min nafsin kab saboda ka babu wani amfani a tare da shi kamar kai ne ka samu yara biyu wannan yaro ya zo da matsala a rayuwarsa ya zo baya iya magana baya iya zama baya iya komi sai dai a dauke shi a goya ya zo da larura wancan yaro ta haifa yaron ya zama to lafiyayye wanda zaka ba shi umarni ya dauka har ma aka yi dace yana kiran mutane ga tafarki madaidi yaron nan biyu ba dai bane Allah ya bada misali da gunki sai ce wa hadha nadhirul ladhi a'tahu Allah al-hikma sai Allah ya bada misali da wanda Allah ya bashi hikima wanda Allah ya bashi ilimi fa huwa ya'malu biha wa yu'allimuha an-nas idan Allah ya baka ilimi kana karantar da mutane to misalin ka kenan Allah ya bayar a cikin wannan alqur'ani wa qad daraba zalika matalan li nafsi ya zaman to misali ne wanda Allah ya buga matsatin sa shi kansa saboda Allah tabaraka wa ta'ala shine jagoran masu da'awa waye jagoran masu da'awa shi kansa Allah baka ji ana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa duk abinda mai da'awa yake magana idan kira zuwa ga kalmar shahada ne waye fara Allah ne wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bi qismi la ilaha illa huwa al-azizul hakim saboda haka idan aka ce Allah yana kan tafarki madaidaici akwai shi a Qur'ani inna rabbi ala siratin mustaqim lalle Allah mahalicci na yana kan tafarki madaidaici to wannan misali ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar akan cewa wanda ya karbi addinin musulunci baya kama da wanda yake riko da kafirci ba dai suke ba idan mutum ya musulunta yana da'awa zaka ga duniya tana amfana da shi idan mutum yana kafirci jidali ne ba al'umma baya taba samar da wata fa'ida gare su ba a samar da fa'ida sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lillahi ghaibu
samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
ولله غيب السماوات والأرض غيب سمي لكسا تجينا كالله wato kamar wannan Allah subhanahu wataala yana cewa ina ta kiran ku saboda fa na san abin da ya rage muku a duniyan kadan ne maza ku kamshi kira na kafin lokaci ya kure shine abin da Allah ke mana misali da shi a cikin wannan aya gaibin samai da kasa yana wurin Allah waye san kwanaki nawa suka rage ma duniya ta gari Allah kadai sani saboda haka sai ya ce mana wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar al'amarin da ya rage ma sa'ar karshe ma duniya bai fi walƙiyar gani ba walƙiyar gani kamar ƙifta ido ke walƙiyar gani shi ne kamar yadda kake ƙifta ido kaga mutum yana yin sa fraction na second nan da nan ka ƙifta ido to haka nan sa'a take zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tsoron Allah saboda tsananin tsoron sa'ar ƙarshe manzo Allah idan rana yayi husufi kamar yadda sahabbai suka bada labari akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ke cewa ya ga abin mamaki ya ga abin tsoro game da halayen manzon Allah akwai lokacin da wata ya kama rana wato an yi husufi kenan da rana faqama an-nabiyyu fabi'an yakhsha an takuna sa'a manzon Allah ya miƙe azabure da kaga manzon Allah ka ganshi wato a cikin razana a cikin firgita manzon Allah yana tsoro kada fa sa'ar karshe ne ta bayyana kada fa sa'ar karshe ne ta zo saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira aka kama sallah Abu Musa al-Ash'ari yana cewa an yi sallar da ban taba ganin sallah irin ta ba ta wajen tsawo da dadewa a tsayuwa da ruku'u ban taba ganin manzon Allah yayi dadewar da yayi a wannan sallar ba saboda tsoron kada fa sa'ar karshe ta zo Allah madaukaki yana ce mana al'amarin da ya rage ma sa'ar karshe bai wuce kamar walƙiyar gani ba kamar ƙifta ido ne aw huwa aqrab kuma abin da yafi haka kusa wato kenan abin da ya rage ma sa'ar karshe ta tsaya ba shi da yawa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai saboda haka duk abin da Allah ya kira mu akai mu yi kokari mu yi aiki da shi saboda ajalinmu yana iya zuwa a koda yaushe ko kuma duniyar ba ta kai wanda kuma nadama mafi muni shi ne nadamar kiyama Allah ka kare mu akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi amma ba za mu amsa ba don lokaci ya gure sai dai zuwa gobe insha Allah اللهم اكرم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تفوض به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك